Ayyukan mazabu da 'yan majalisu ke aiwatarwa a shiyoyin da suke wakilta suna yin su ne don samar da ci gaban al'umma. Rahoto da wata kungiya mai sa ido kan ayyuka da ake aiwatarwa a Najeriya mai suna Budget ta gano cewa tun shekara ta 1999 da aka fara wannan zango na demokradiyya, gwamnatocin Najeriya ke sakin biliyoyin naira don gudanar da ayyuka a mazabu daban-daban a fadin kasar. Duk da shike akan kammala waɗansu, sau da dama waɗansu ko dai a fara ba a kammala ba, ko kuma ma a yi sama da fadi da kuɗaɗensu. Mai fashin baki kan lamura Ahmadu Abubakar Akwanga ya ce cin hanci da rashawa na daga cikin manyan abubuwan da ke sanya rashin aiwatar da ayyuka.
Na farko shi ne akwai maganin cin hanci da rashawa wanda kowa ya sani ya mana katutu a ƙasa ta Najeriya. Na biyu akwai hali na shugabanni, musamman shugabannin ƙasa, idan sun bayar da ayyuka ba su bibiya. Na uku shi ne rashin kishi. Yau idan an zaɓe ni senata ko member House of Representatives, da zarar na fara wani project in ban gama ba, in Allah ya sa ban dawo ba, in wani ya zo maimakon ya ƙarasa sai ya bari. Yanzu barin baki misali, a shekara ta 2022 akwai ayyuka wanda aka fara aka bari sun kai guda 4,000, wanda kuɗinsu aƙalla ya kai naira biliyan 200, in ji Punch newspaper. A 2023, shekara ta 2023, akwai project sun kai guda 100, wanda kuɗaɗensu ya kai naira biliyan 44. Wannan ayyukan suna nan a jihohi sun kai guda 22. Kuɗin Najeriya ne aka ɗauka aka sa a gurin. To kenan ba a yi aikin ba. Kin ga irin wannan abun yana karya tattalin arzikin ƙasa.
Mafi yawan irin waɗannan ayyuka a mazaɓin siyasa, wakilan al'umma, wato sanatoci, 'yan majalisun tarayya da na jiha suke ƙirƙiro su. A wasu lokacin ma bayanai na nuni da cewa ba sa tuntuɓar al'ummar da za su amfana da ayyukan kafin aiwatar da su. Mr. Solomon Nandi Chendan, shugaban wata hukumar tsaro mai zaman kanta, Scott Bryan Global Security Services, ya ce rashin kishin ƙasa shi ke hana wakilai aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyansu.
So matsalar da muke da shi a ƙasar mu shine son zuciya da rashin kishin ƙasa. To mutum China ne ya zo Nigeria, ya zo yana ɓaɓɓata ayyukan wuta na irin na zamani wanda ake amfani da shi. Ayyukan shi da yake a Abuja, specifically a daidai, na zo na kwana 7 na tattaro bayanai a kan shi. Abinda suke yin su kai Lagos su je su narke shi su sai da shi sai ki dawo mana shi. Na kamo shi sai ban $50,000. Wato a Nigeria in ka juye shi a kuɗin Nigeria wato $80,000,000. Da mu kuma wannan kudi nace a wannan abun da kai ka zage Najeriya ne, a wannan daren ne na kamo shi na ba ma jama'an tsaro na DSS so ci gaba da binciken shi. In mun yadda da kasan mu to wayannan kananan abubuwan nan wallahi za su bata in Allah ya yarda.
Waɗannan lamura na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ke da baibaye da bahasin ƙara aƙalla naira trillion 4 da aka cusa akan wasu boyayyun ayyuka a sassa daban-daban na ƙasar, batun da har zuwa yau 'yan Najeriya ba su fahimci gaskiyar lamarin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.